Amma macen da ta san addini maccen da ta san Allah, maccen da ta karanta Al-Qur'ani kuma ta yi imani da Al-Qur'ani ba ta dar-dar-dar akan cewa ita ɗaya ce ga mijinta amma zai ƙara mata wata. A'a, tana dar-dar-dar ne akan wanda za a ƙara kin wace iri ce. Shin yaya ƙaunar da mijinta yake mata za ta ci gaba koko zai canza? Shine kawai abin tashin hankali a wajenta, amma ba abin ke zama ba. To ita yanzu wata kawai zancen kishiya ma haushin ciya yake bata. Don haka wannan mawdu'i shine zan yi zance akan shi. Shin wai shari'ar musulunci ta yarda da mutum ya auri mace fiye da ɗaya? Sannan kuma akwai hikimomi da sirrika ƙarƙashin haka, koko haka kawai aka zartar da hukuncin babu wani sirri, babu wata hikima, babu wata fa'ida, babu wani amfani ga ɗan adam? Allah subhanahu wa ta'ala gwani ne na gwanaye, wanda ba a ce shi gyara cikin hukunce-hukuncen shi da cikin al'amuran shi. Duk abin da ya zartar na hukunci cike yake da hikima, cike yake da gwaninta. Shi ya halicci kowa, namiji da mace, sannan shi ne ya fi kowa sanin abin da ya fi dacewa da kowa. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Shin Allah ta'ala da ya halitta bai fi kowa sanin abin da yake daidai da wa'annan halittun nashi ba na tsare-tsare? Bai fi kowa sanin abin da ya fi dacewa da wa'annan halittun nashi ba na hukunce-hukunce? Babu shakka, ba makawa cewa Allah ta'ala shi ne wanda yake da cikakken sani akan halittun shi, abin da ke gyara su, da abin da yake kawo musu amfani. Don haka hukunce-hukuncen shi na Al-Qur'ani, hukunce-hukuncen shi na Al-Qur'ani da na sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam cike suke da tsari, cike suke da gwaninta, cike suke da wato kawo ma al'umma da zamantakewar al'umma ababen amfani wanda za su amfane su duniyar su da lahirar su. Na farko, shari'ar musulunci ita ce ta halatta ma namiji ya iya daɗa wata mata akan matar shi, da sharaɗin ya zamana wannan namijin yana da iko na ya ɗauki nauyin ɗawainiyar waɗannan matan, yana da iko na ya gudanar da adalci tsakanin waɗannan matan, adalci a wajen abincinsu, wajen ciyar da su, adalci a wajen mazauninsu, gidan da zai zaunar da su, adalci a wajen dukkanin ababen da zai ba su nasha da ababen rayuwa waɗanda suke bukata. Don haka kenan din namijin da yake iya isar ma mata bukatocinsu, yake iya ɗaukar ɗawainiya, yake da iko na yin adalci, Allah ta'ala ya sanya haka, halal ne a gare shi. Ba wai umarni aka mai ba aka ce cilas ne, ba wai an nuna mai abin dole-dole ba ne lalle, a'a, Allah ya kawo abin a matsayin halacci ga wanda yake da iko. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, idan kuna jin tsoro ba za ku yi adalci ba game da marayi, fankihu ma taba lakum, to ku aure abin da yayi muku dadi minan nisa'i na mata, masna bibibiu wa thulatha, ko ku aure uku uku wa ruba'a, ko kuma ku aure hudu hudu. Fa in khiftum alla ta'dilu, idan kun ji tsoron ba za ku yi adalci ba, fawahidatan, ko ku aure guda ɗaya dal, aw ma malakat aymanukum, ko kuma ku tsaya ga abin da damar ku ta mallaka cewa da ku yankun ku bayi, domin su babu sharaɗin doli sai mutum ya kiyaye wasu haƙoƙinsu, haƙoƙin bayi sananni ne, ba ɗai suke ba da haƙoƙin waɗanda ba bayi ba. Don haka Allah ta'ala ya ce wanda yake jin tsoron ba zai iya adalci ba a wajen auren mace fiye da ɗaya, to ya tsaya ga guda ɗaya. ‘Yan uwa, mu sani cewa wannan ayar cikin Al-Qur'ani ita ce babbar ayar da ta ba da lasisi kuma ta ba da dama na cewa namiji yana iya auren mace fiye da ɗaya. Wato, ayar tana zance akan idan kuna jin tsoron ba za ku yi adalci ba ga marayi. Malaman tafsiri suka ce ayar ta sauka ne a lokacin da Larabawa suke da wata al'ada muguwa. Shi ne cewa mutum in aka ba shi kula da marayi 'yan mata, to in ya kalli 'yan matan ya ga cikinsu wata ta burge shi yana son ta, to sai ya kokarin aure ta, amma wajen aure ta ba ya yin adalci, bai iya ba ta sadaki irin wanda ya cancanci a ba irin ta. Wajen aurenta baya adalci domin saboda duk ababan da ya kamata yayi ba zai yi ba saboda ga hannun shi take karkashin shi sai ya aure shine sai ayar nan tace idan kuna jin tsoron ba za ku yi adalci ba game da marayu wajen auren mata marayu to kar ku aure su fanke ku kuma qabalakum minan nisa ku tafi ku aure abin da ya muku dadi na mata kuna iya auren mata biyu kuna iya auren uku kuna iya auren hudu a hakan kuma karshen aya sai Allah ta'ala ya ce idan kuna jin tsoron ba za ku yi adalci ba to ku tsaya ga mace guda daya to cewa da aka yi aw ma malakat aymanukum malamai suka ce nan ma ana nan in har guda daya ba za ka iya mata adalci ba to kakka aure ta ka tsaya ga baiwa ku yanga wannan ayayi dalili ce daga cikin dalilan da suka nuna shari'ar musulunci ta yarda namiji ya iya auren mace biyu ya iya auren mace uku ya iya auren mace hudu bugu da ƙari babban jagora a kun koyi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sunnar shi ce haka domin ya auri mace fiye da daya fiye da biyu fiye da uku bal manzo Allah sallam har Allah ya karbi ran shi yana aure da mata tara dan haka kenan wannan sunna ce daga cikin sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ga wanda yake da ikon kiyaye sharuda na wannan auren da Allah ta'ala ya sanya duk wanda bayar da ikon ya auri mace biyu ko dai saboda shi azzalimi ne ko kuma saboda shi mamugunci ne ko kuma saboda to idan yayi haka ya jewa kanshi cikin raman halaka ne da kanshi domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce wato dukkanin mutumin da yake aure da mata guda biyu amma sai ya karkata ga mace daya to ranar alkiyama zai zo cagen jikin shi yana jan kasa rabin jikin shi yana jan kasa haka zai zo ranar alkiyama kenan wannan Allah ta'ala ya halatta haka tare da sanya dokoki da sharuɗa na cewa sai in akwai iko yana da ƙarfin ɗaukar ɗawainiyarsu ta kowane ɓangarori bayan haka nan kuma yana iya yin adalci tsakaninsu shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana da mata da yawa idan yayi raba wani abu tsakaninsu yana yin adalci haka hadisi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana raba ababe tsakanin matan shi fa ya'dilu sai yayi adalci a wajen rabon bayan ya raba da adalci kuma sunma ya kulu sannan ya ce Allahumma hada qasmi fima amliku fala talumni fima tamliku wala amliku ya Allah wannan shine rabona cikin abin da ni nake iya mallaka a matsayina na dan adam fala talumni fima tamliku amma Allah kakka zarge ni cikin abin da kai ne kake mallakan shi wala amliku ni ba ni iya mallakan shi kenan adalci na tsakani da Allah cikin komai wannan abu ne mai wahala wanda Allah shi kadai ne yake yin haka misali abin da ya samu fa Allah yake wannan addu'a akwai yanda duk yanda mutum yayi wani lokaci ba zai iya tsare adalci ba wato gaba daya shi ke ka take ka iya sawo tiya haci ka ba ga guda amma aka lissafa wata kwarai sai ta yi wata cikin wannan hatsin wata sai wato wannan yana iya zama dubu kaza wannan kuma dubu kaza balle ya fi wani haga wannan abinda kai baka mallaka bane in dai wa gatiya ka bata wan gatiya ka bata kai daidai shine rabo dan haka manzo Allah yake cewa wannan shine kasona shine rabona cikin abinda ni nake mallaka a matsayina na dan adam to Allah abinda kai ne ka mallake shi ni ban mallaka ba Allah kar ka zarge ni akan shi wannan kenan dalilai ne da suke nuna cewa shari'ar musulunci ta halatta ma namiji ya iya auren mace fiye da daya to menene wato hikimomi da sirrukan da suke cikin haka lalle Allah bai zartar da hukunci kan banza duk abin da kaga Allah ta'ala ya zartar da shi na hukunci to akwai hikimomi akwai wasu sirrika karkashin haka ko mu ɗan adam mai iya ganawa ko kuma kar mu gano to lalle dai biyayya ga Allah biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine jira sannan ba wai addinin musulunci ba shine farko a tarihi wanda ya fara kawo auren mata da yawa fiye da daya kamar yanda kafiran turawa suke ta yaki suna sukar musulunci da wannan wai suna ganin yana cikin aibobin musulunci har wasu masu iliminsu suna ta rubuce-rubuce da kokarin raddi ga musulunci suna wai gayin wai cututtuka da illoli wanda ke da kwai kalkashin auren mace fiye da daya suna sukar musulunci da haka to sai aka samu wasu kuma wanda su ina ga su cancanci a ce musu sokaye a cikin musuluncin wai su ma suna kama ma turawa wajen yaki da auren mace hiya da daya haka ji su ma suna kawo illoli da cikas suna gayin matsaloli da ababan da ake iya cimma na wato cutarwa da na tsegumi da na rikici suna ganin kamar hakan wato wayewa ce da sanin lunguna na rayuwa duniya alhali wato wannan wato shi kan shi goya makafurai baya ne da dawa musu da kokarin suka ka idan ma mutun yana ganin cewa aibi ne ko tawaya ne ko akwai baraka cikin haka wannan yana iya zama dalilin hutarshi daga musulunci domin Allah ba a cin gyaran shi Allah ta'ala yace fanki huma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba kenan dan can ka dawo kai da molan kai ka dora cewa akwai matsala akwai cuta akwai illa kana zanawa wannan bata lokacinka ne kake sannan cutar da kanka ne kake in kana sukar hukuncin Allah kana gana akwai gyara ka zama kafiri fir tantagar ya ba hadi saboda ka dole ne idan dai Allah ta'ala ya zartar da hukunci ko ka gane ko baka gane ba ko ya ma dadi ko bai ma dadi ba in dai musulmi ne ka yaki zucciyanka ta karbi abin da runguma وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا Allah ta'ala yace ba daidai bane ko kadan ga mai imani namiji ko mai imani mace idan Allah da manzonci suka zartar da hukunci ya zama shi yana da zabi yana da tacewa cikin hukuncin kana kaga ba daidai bane sai Allah ya ce duk wanda ya saba ma Allah da manzon shi fa kad dhalla wa haqiqa ya mata dalalan mubina mata wanda yake karara bayyane don haka daga cikin wayannan hikimomi na Allah ta'ala akwai magance wasu matsaloli na zamantakewa wato kullum abinda al'umma take nema al'umma musulma ce ko kafira suna son duk wasu matsaloli da suke dabaibaye zamantakewa al'umma su a magance su to cikin halatta namiji yana iya auren mace biyu uku hudu akwai magance wasu matsaloli na zamantakewa wanda wayannan matsalolin kasashen da ba a aiwatar da haka suna nan caccaba da wayannan matsalolin daga cikin matsalolin nan akwai kasancewar mace an iya samun mace wadda mijinta ya rasu tana da diya da yawa to wannan mace idan ya zama bai halatta ba wanda ya auri mace guda ya fara aure to wanda bai taba aure ba kana ganin ya aure ta bai yi wanda bai taba aure ba tunanin shi ya kawo mai cewa ya auri mace da take da da biyar yana da wahala ko da a ce an samu cikin maza to ɗaya ne cikin ɗari kaga gome ya tara da tara cikin ɗari ba za su yi haka ba to wannan wanda mijinta ya rasu tana da ɗa biyar wannan ƴaƴan kaga za ta yi da su wa'annan marayun bayan Allah ba ta iya ɗaukar ɗawaine su a matsayinta na mace kaga kenan wato mahitar da musulunci ya bada ta cewa namiji yana iya auren fiye da mace ɗaya wannan rahama ce ga ire-iren waɗannan matan ƴan uwanki domin saboda wannan ɗiyan nata wannan bawan Allah zai ci gaba da ɗaukar ɗawainiyarsu ya ci gaba da kula da su sannan ita ma zai kame mata mutuncinta da karamarta shi ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da al'ummar shi yin haka ya ce ana wa kafilul yatimi kahataini fil janna ni da wanda yake ɗaukar ɗawainiyar marayi kamar haka muke cikin aljanna manzon Allah ya nuni wa ashara bisabbabati wal wusta dai nunin ya tsanshi manuni da na tsakiya don haka wannan kaga wato fa'ida ce ta zamantakewa in ba haka ba za a samu matsala cikin zamantakewa yaran nan su rasa tarbiyya su rasa ma wato rayuwa ingantacciya ta tarwace ita ma macen ta shiga cikin halin kakanika abu na gaba wato ana iya samun mace Allah subhanahu wa ta'ala shi yake halitta amma dai yana halittar mutum da tsawo ko ya halicce shi gajere yana halittar mutum mai kyau yana halittar mutum mummuna to in aka yi rashin sa'a wata mace tana da muni na halitta wanda haka Allah ya ga dama ya halicce ta munin da ya kai babu wani namiji wanda zai kalle ta yaje yana kaunar ta to rahama ce gare ta idan ya zamana an halatta ma namiji ya auri mace fiye da daya ire-iren waɗannan matan ta zama dadi ne ga wannan namiji da tayi asara a rayuwarta kwata-kwata rasa aure gwamnati ta samu rabin miji ko ta samu daya cikin uku miji ko ta samu daya cikin hudu miji dan Allah ya san cewa haka yafi zama alkhairi gare ta saboda haka ya halatta ire-iren waɗannan daga ciki ana iya samun mace ta ki samun aure har zuwa lokacin da ta kai shekaru na yanke tsammani wanda malamai ke ce masa sunnul yas da zamanin ta kai wannan matakin bata samu aure ba to kaga kuma har yanzu tana da sha'awar ta yi aure to kaga ire-iren waɗannan matan wanda suka yi shekaru masu yawa ba su yi aure ba wanda suke auren su sune waɗanda suke da buƙatar ƙari yana da wahala mutumin da bai taba aure ba ya aure ire-iren su kaga rahama ce gare su kuma ire-iren waɗannan matan daga cikin wato hikimar musulunci da sirrin da ke da kwai cikin ƙarin aure malamai suka ce akwai sirrin yin koyi da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wannan kadai ya ishe mu musulmi cewa wato ƙara aure auren mace fiye da daya koyi ne da annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabin rahama Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah kuna da kyaukyawan koyi a cikin ko a wato a cikin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga ciki ana iya samu mutum ya auri mace daya amma wannan macen sai Allah ya jarraba ta da wata rashin lahiya ta dindindin wanda ba ta warkewa kuma ba ta iya biya mai buƙatar shi a matsayin shi na namiji da wannan rashin lahiya da take fama da ita to yanzu kenan mahita bi kadai gare shi yana da mahita guda biyu mahita ta farko shine ko dai ya kore ta ya rubuta ita da je ya auro wata tunda bai halatta gare shi ba ya ƙara aure akan ta ta biyu shine ko kuma ya farta ta zauna tare da shi haka nan amma ya tafi ya kawo aure to sai musulunci ya ga abinda ya yi zama maslaha ga wannan matan wadda takan iya kamu da cuta shine mijin a halatta mashi ya kawo aure ya ci gaba da zama da ita kenan kaga tabbas lalle duk mijin da yake rayuwa tare da mata sai Allah ya jarraba ta ta faɗa cikin wata matsala a tsari na hankali ko ba na ilimi ba ba daidai bane a ce ya wulakanta ta ya kore ta ya rabu da ita saboda jarrabawa ta faɗa maka domin Allah da kanshi ya ce wala tansawul fadla bainakum kar ku mance da falalar da ta shiga tsakaninku kenan yana cikin wato amana da riko alƙawalin wannan macen ya farka ta zauna tare da shi amma shi tunda yana da bukata to sai musulunci ya buɗa mai kofa ya iya kawo wata daga cikin hikimomin da ke karkashin haka akwai mutum yana iya auren mace guda yau yayi auren mace daya kuma kai tsaye bayan ɗan watanni ba CDD ba sadada babu wani dalili cikakke kawai a zuciyar shi sai ya ji wallahi kyamar wannan matan yake ana samun haka gashi ya aure ta amma kawai sai ya ji yanzu fa bai da bukatar ta yanzu kawai bai to kaga shi ma zabi bi gare shi ko dai ya kore ta ya je ya auro wata wanda yake so ko kuma ya barta ta zauna tare da shi amma ya kawo wata to sai musulunci ya buɗa mai wannan kofar ta biyu domin ita ce tafi zama maslaha gare ta kuma gare shi abu na gaba wato alisahi na duniya an tabbatar da cewa mata sun yi maza yawa kai bayan an yi deuxième guerre mondiale bayan an yi yakin duniya na biyu akwai wasu masu bincike da suka tashi suka yi lissahin mutane a can yankin turai bayan an yi yakin duniya na biyu da suka yi wannan lissahin saboda yakin duniya an kashe mazaje da yawa sai suka ga matan da suka yi saura a duniya sun lullumka maza lumki bakwai a ɓangaren turai da lumki bakwai suka lullumka su to kaga a wannan yankin a lokacin da a ce kowane namiji da ke rayuwa gaba ɗayansu kowa ya tayi auri mace hudu dole sai an samu wasu suna nan ba mishi a ce kowa ya tafi auri mace hudu dole to haka ne duk inda za a yi lissahi a duniya sai kaga adadin mata ya dara adadin maza ko ya lullumka haka ma an taba irin wannan lissahin wata shekara a Sudan aka samu mata sun lullumka maza sau shidda limki shidda to a duniya kullum adadin mata ya fi adadin maza saboda haka Allah da yake halitta wanda shi ya fi kowa sani halittun shi shi ya tsara haka saboda ya san hakan shine maslaha kuma shine daidai ga mata kuma shine daidai ga maza shine abin da yake dare rayuwar mata shine abin da yake dare rayuwar maza abin na gaba yaƙe-yaƙen da ake yi da kashe-kashen da ake yi da bala'o'i da jarrabobi kala-kala waɗanda Allah yake jarraba bayi da shi yau da gobe mafi yawanci sun hirtsawa da maza kenan don haka wato dole adadin mata ya zama kullum ya biya da za a yi yaƙi yanzu bala'i ya zo ya ishe mu misali yaƙin nan na fitinar 'yan Boko Haram da wata hirtsawa da maza kafin ka ji an ce an kashe mace biyu za ka ji an ce an kashe namiji goma to haka ma duk inda ake yaƙi a duniya wanda suke mutuwa cikin yaƙe-yaƙen nan maza ne ba mata ba a kasidan da ake yi in ka ji an ce kar ta faɗi to sai ka ji an ce in ka ji an ce mace biyar ta mutu sai ka ji an ce namiji 20 ya mutu ciki kenan haka in ka ji an ce ana gini ginin ya faɗo etage ana gini hawan kaza ya faɗo ya kashe mutane in ka je sai ka tarda maza ne maza su suke babatuka su suke ɗawainiya su suke kai da kawo wajen neman abinci saboda haka Allah ya kaddara hatsarurruka sun yi ritsawa da su kenan sun yi mutuwa to waɗannan mazan da suke mutuwa tsakanin ki da Allah ke in ke ce mijin naki ya mutu sai kika ci kuma kina kyamar maza su ƙara aure mijin ki ya mutu a lokacin da kina buƙatar aure kina matashiya kawai sai Allah ya kama mijin ki wani hatsari ya mutu ke kau kina cikin masu bakin cikin ƙara aure an ya kin yi tsammanin yanzu wani ya zo ya aure ki ya hada da matar shi kenan baki makanki adalci ba idan kina kwadayin in irin wannan halin ya same ki Allah ya ruha maki asiri ya baki wani miji to dan me kike bakin cikin wato wani miji ya aure wata macen daban wanda ita ma tana yi wa irin wannan halin take ciki dan haka kenan wato Allah baya hukunci haka kawai ga banza babu wata hikima babu wata gwaninta kenan alkhairi ne ga waɗannan matayan wanda mazajen su suke mutuwa cikin yaƙe-yaƙe wanda mazajen su suke mutuwa cikin hatsarori na yau da gobe su samu wasu maza su hada su ƙara da su su aure su dan haka Allah ya buɗa ma maza kofar auren mace tun daga ɗaya har zuwa huɗu zir da sharaɗin adalci daga cikin hikimomin da ke ƙarƙashin haka akwai kasancewar wato mace kamar yadda na ce mijinta yana iya ƙyamarta kai tsaye sai ji bai son ta ko dai wani dalili na wani abu ya same ta wanda yanzu ya canza mai son da yake mata kenan dan haka ƙarin aure gare shi rahama ne gare ta irin wannan macen sannan haka ma wato akan iya a samu mace wadda kenan akan iya a samu mace wadda ba ta haihuwa sai wani ya auri mace kawai sai ya bayyana gare shi cewa wannan macen ba ta haihuwa to kuma shi yana kwaɗayin ƴaƴa to kaga idan haramun ne mutum ya ƙara aure yanzu wannan dole ya kore ta dole ya rabu da ita sannan ya samu ya auri wata amma idan halal ne ya halatta to yanzu yana iya ci gaba da zama da ita kuma sai ya je ya nemo wata don haka alkhairi ne gare ta inda a ce wato musulunci bai halatta ƙara auren mace ba akan ɗaya to kaga da ire-iren waɗanda ba su haihuwa su ma da rayuwa ta musu kunci domin tabbas sai sun rasa haihuwa cikin maza in akwai wanda ba ya kwaɗayin haihuwa to kashi ɗaya ne cikin ɗari mafi yawan namiji mai hankali ko arne ne yana son ƴaƴa yana son haihuwa don haka kenan alkhairi ne ga macen da ba ta haihuwa ya zamana an halatta ma mijinta wato ƙarin aure sannan cikin hikimomin da suke cikin wato auren mace fiye da ɗaya kamar yadda Allah ta'ala ya tsara shi akwai kasancewar mace ta zama wato mace ta zama wato yana iya zama mace a samu mace wadda to almuhimmi kenan hikimomin ga su nan da yawa musulunci ya tsara haka ƙarƙashin sirrika da yawa mace tana a rayuwa ta halitta da Allah ya halicci mace ya halicci namiji ya sanya ɗabi'ar namiji ta sha bamban da ɗabi'ar mace wa laysa zakaru kal unsa mace tana haila namiji baya haila mace tana biki namiji baya biki mace tana ɗaukar ciki namiji baya ɗaukar ciki wannan tsarin Allah yanzu da Allah ta'ala ya sanya namiji ya iya ƙara aure saboda tana yiwa macen shi tana cikin haila shi kuma yana da ƙarfin sha'awa yana da buƙata
a lokacin faida wata koha kenan in ita kadai gare shi sai dai ya tafi ijinatin da musulunci bai yarda ba ya biya bukata da matar shi a lokacin da take al'ada kenan don haka in akwai wata mata tare da shi wannan zai rihe wannan koha a lokacin da mace ta dauki ciki tana da karamcin bukata zuwa ga mijinta watakila ma kula da dawainiyar cikin nan nata ya sa kwata kwata wato ba ta da bukatar mijinta a lokacin tsawon wata tara idan ita kadai ce a wannan lokacin so take ya tafi ya zama mazinaci saboda haka kenan Allah yana da hikima karkashin haka a lokacin da mace take zaman mai biki tana iya kwana 40 ko kusa ga haka ko makamancin haka a lokacin kaga tana yiwa mijinta yana da karfin sha'awa idan yana da bukata sai musulunci ya halatta mashi karin aure a dadi ga haka to sai mu komo akan wato kafirai waɗanda suke maganganu na batanci game da waɗannan dokokin na Allah subhanahu wata'ala daga cikin kamin je ga waɗannan akwai wata hikima babba wadda tana cikin hikimomin da yasa musulunci ya halatta auren mace tun daga ɗaya har zuwa hudu shine hikimar wato tara zuri'a da iyali musulunci yana son yawan ƴaƴa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace tazawwajul wadudal waluda fa inni mukathirun bikum al umama yawm al qiyama ko aure mata masu son ku sannan kuma masu yawan haihuwa domin ni ina son in nuna yawan al'ummomi da ku ranar alkiyama ina son al'umma ta tafi a kowace al'umma yawa ranar alkiyama wata riwaya fa inni mukathirun bikum al anbiya ina son in nuna nahi yawan al'umma a wajen annaba ma'ana na fi kowane annabi yawan al'umma kenan saboda yawan zuri'a da samun ƴaƴa da yawa yana cikin hikimomin da musulunci yasa ya halatta mu namiji ya auri mata da yawa saboda a samu al'umman musulmi masu bautar Allah saboda al'umman musulunci ta ƙarfi ta zama adadin su yana da yawa to kafirai musamman cikin turawa wasu sun yi ta sukar wannan hukunce-hukuncen kuma duk wanda ya soke shi soko ne ba shakka duk yanda yake ganin shi wayayye ne ko mai ilimi ne in dai ya soki wannan hukuncin to wato sokoncin shi ya fito karara daga cikin abin da suka ce ai auren mata da yawa ko auren mace fiye da daya yana sanya kenan wannan na farko ciki suka ce akwai wato rashin tunani to kaga wannan dai kafirai ne suke wannan magana duk da ana samu malamai suna goyen bayan su ko mufakirai to idan suka ce akwai rashin tunani me rashin tunanin suka ce yo dan me za a halatta mu namiji ya auri mace sama da daya har ya auri mace hudu ita mace kuma ba a halatta mata kace me dalili ya kamata ita ma mace a bata dama ta auri namiji biyu namiji uku namiji hudu yanda namiji landa musulunci ya halatta ma namiji haka na gaba wasu suka ce kuma cikin kafirai wasu suka ce wato auren mata da yawa dalili ne na janyo tsegumi da rikici da haihuwar da fitina cikin gida kuma yana haifar da matsala cikin zamantakewa domin in mace ta zama biyu ko uku za su yi ta tsegumi za su yi ta hada wannan rikicin nasu da hadan har zai kai ya zama sanadiyar wato rikici tsakanin ƴaƴansu sai a haifar da matsala da rikici da adawa da iyayya tsakanin zamantakewa na gaba wasu cikinsu suka ce ai ciki akwai tauye haƙƙin mace ya akwai cin haƙƙin mace duk kuma akwai nuna cewa an wulakantar da mata su kamar kayan banza ne a ce namiji guda ya auri mace har guda hudu kenan ya wulakanta su akwai cin mutuncin mata cikin wannan lamari in ji kafirai arna makiya addinin musulunci sannan suka ƙara cewa wasu daga cikinsu suka ce auren mata da yawa yana janyo talauci sannan yana kawo taɓarɓarewar tattalin arziki sannan kuma wato yana sa a samu yawan ƴaƴa su zama gasu nan barkatai wannan kuma sai sanadiyar haihuwar da zaman kashe wando da zaman banza da rashin aikin yi wasu daga cikinsu suka ce wato hakan yana karyar da tattalin arziki na ƙasa duk ƙasar da take son tattalin arzikinta ya bunƙasa to dole sai ta ɗauki mataki dole sai ta yi yaƙi da auren mata da yawa sannan kuma shi kan shi mijin wanda zai auri mace fiye da ɗaya hakan yana taɓa mashi tattalin arzikin shi a yanda zamani ya ci gaba yanzu yanda zamani ke buƙatar ɗawainiya sosai game da mata kenan in ya zamana ya auri fiye da ɗaya ɗawainiya za ta mai yawa kuma tana yiwuwa bai ma iyawa saboda in dai haƙoƙinsu ne irin na zamani wanda ya kamata ya ba su to ba zai iya ba to ka kaji dalilai da hujjoji na kafirai da zindikai wanda suke kawowa ga shubuhohin da suke kawowa game da auren mata da yawa to hujja su ta farko shine cewa wato dan me yasa aka halatta ma namiji ya auri mace fiye da daya amma ita mace ba a halatta mata to amsa akan haka shine saboda mace tana da mahaifa namiji shi kuma baya da mahaifa mace Allah ya halicce ta tana da mahaifa namiji shi kuma Allah bai halicce shi da mahaifa ba yanzu in kana so shi ma namiji ya zama an ba mace dama ta iya auren namiji uku ko hudu to ya kamata ka karkaro maza mahaifa su ma su dora haihuwa irin yanda mata suke haihuwa domin saboda hikimar da ke karkashin haka inda a ce an ba mace iko ta iya auren namiji biyu ko ta auri namiji uku ko hudu to sai ta aura anji kawai sai ta zo ta auri namiji hudu dukkan waɗannan mazan ta ne to yanzu wa zai daukar nauyin cidawa ita za ta dauki nauyin cida su ko kuma su za su dauka sannan in su za su dauka cikin su wa zai dauka mijin na farko shi zai dauki nauyin ciyarwa ko ko mijin na biyu zai dauki nauyin ciyarwa ko ko mijin ta na uku zai dauki nauyin ciyarwa ko ko mijin ta na hudu wa zai dauki dawainiyar ciyarwa ko ko ita mai maza hudu ita za ta dauki nauyin ciyar da su to an ji ita ta dauki nauyin gaba daya a wuce wajen ko kuma ɗaya cikin su ce ya dauki abu na gaba idan ta haihu wa za ta ba ɗan mijin farko ke da ɗan ko miji na biyu ko ko na uku ko ko na hudu abu na gaba idan dukkanin su suna da bukatar ta a lokaci guda ka za ta yi za ta hihita mijin na farko ne sauran su yi ta shan haushinta ko ko za ta hihita abu na gaba sannan wato lokacin da ta samu ɗa kaka za ta iya yi ta tantance cewa dan wane ko ko kawai zabi katika za a yi sai ta zo ta ce dawanga dawanga wa nika so cikin su sai ta zabi guda ta ce to kai na bawan gada haka za ta yi irin yanda karuwa yake yi lokacin jahiliya in suka haihu suna da maza da yawa wanda suke neman su idan suka haihu sai ta tara mazan in suka tara sai ta lika ma wanda ta ga dama ta ce danka ne shi kenan ya zama nashi to ita ma in ta auri namiji hudu ko namiji biyu ko namiji uku a lokacin da mahaifa guda gare ta lalle ya zamana wannan tsarin na Allah shine mahaifin tsari saboda haka hujjar kafiri ta sha kasa babu wata hujja ko wani dalili na cewa mace a bata dama ita ma ta auri miji uku ko miji hudu kamar yadda saboda shi Allah cikin hikima yake al'amuran shi ba wai haka ba yanda kuke tunani da molan kai haka da sharar kwakwalwa ku sharo abinda kwakwalwarku ta ga dama ku faɗi saboda haka kenan haga a ƙarƙashin wannan zai tabbatar ma da cewa lalle hukuncin Allah shine ya fi dacewa mace wato ya zamana mijinta guda ne wannan miji idan ta samu ɗa babu shubha babu kwankwanto babu taraddudi babu wasuwasi babu kankama ɗan shi ne shi zai ɗauki nauyin ɗan shi zai ɗauki nauyin kulawa da shi shi za a liƙa ma ɗan shi za a shingina ma ɗan sannan wato ita ma ba ta da taraddudi cikin haka sannan kuma mijin nan shi zai ciyar da ita shi zai kula da ita shi zai kula da dukkanin ƙawainiyarta to sai wato wannan shubhai ta su ta biyu wadda suke cewa wato cikin auren mace a auren mata da yawa hakan yana haifar da tsegumi da rikici da tashin hankali cikin gida da kuma wato kawo ƙiyayya sai da mana wannan tana jin haushin wannan wannan tana wato ƙoƙarin gallaza ma wannan wannan ƙiyayya da tsegumi da rikici da tashin hankali da fitina har yayi sanadiyar ma jewa abin cikin ƴaƴansu har a yi ta samun ƙiyayya cikin zamantakewa ta al'umma to wannan maganai haka ne lalle duk macen da aka ce za a ƙaro mata wato abu kiyar zama to duk imanin ta sai ta ji damuwa sai ta ji takura saboda haka Allah ya halicci dan adam ba ya san kishiya to amma hakan wannan adifa ce ta halittar da Allah ya yi ma dan adam haka ya halicce shi amma wannan adibai ba ita ba take sa Allah ta'ala ya canza hukuncin shi tunda akwai hukunce da yawa wanda dan adam bai so zuciyar shi ba ta so amma kuma haka Allah ya ga dama ya zartar da za a bi wato hukunce kwata-kwata sai an ji akwai da yawa cikin ibadoji wanda zuciya ba ta so amma dai Allah ya sanya ta dan haka za a saba ma wannan zuciya abin hukuncin Allah to mace mai hankali za ta saba ma zuciyarta ne ta gamsu da hukuncin Allah in kuma mace hankalin nata sai a hankali za ta yi ta yaki da fada da hukuncin Allah shi kuma duk wanda yace zai yi fada da hukuncin Allah sai ya fada kansa tutui tabbas shi yake kasa ba shakka saboda haka kenan karshe dan hukuncin Allah ba canzawa zai yi wato abu na gaba in aka kalli amfanoni da fa'idoji wanda suke kan mata a wajen auren mace da yawa sun yi yawa akan matsaloli kenan koda a kaddara wannan matsala ce sannan hakan yana faruwa ga mace daya mutum yana iya zuwa macen shi daya ita kadai amma kuma kullun cebumi da fitina ko dai ta yi da matan makwabta ko kuma ta yi da shi da karan kanshi tana iya zama rikici da cebumi da kiyayya bai karewa cikin zamantakewar su kuma mace guda ce ita kadai kenan tunda wannan dabi'a ce ta dan adam ana samun haka kenan wannan bai zama hujja na inkari ko kuma ture hukuncin Allah a wajen halatta wato auren mata da yawa sannan mahi yawanci idan kaga irin wannan cegumin da fitintunin sun faru mahi yawanci daga shi mijin ne daga sakacin mijin ne da rashin tashi tsaye ya kula da abin da Allah ya dora mashi rashin tashi tsaye ya zartar da hukunci kamar yadda ya dace da rike sandar jagabancin da Allah ya bashi ta ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa mahi yawanci yana kasancewa daga sakacin shi mijin dan haka kenan ne aka zo aka yi kwamfare tsakanin matsalolin da ke da kai masu yawa a bangaren abar mace ko wani namiji a wurin mace daya da kuma illolin da ke da kai a wajen auren mata da yawa sai an ga wayancan sun hirinjaye to shi ko musulunci dama kullum yana rinjayar da abinda maslaha shi ta yawa tana yiwa a samu abu akwai matsala ciki kuma akwai amfani to sai musulunci ya kalli in amfani ne yawa sai ya halatta in kuma matsalar ita ce tafi yawa sai ya haram saboda kenan ko da a ce da gaske ne haka ne yana haifar da cegumi da fitina da waye to dalilin amfanonin da suka yi yawa shi yasa musulunci ya halatta haka wannan shi ma cikakken amsa ce akan kafir abu na gaba kafirai suna cewa wannan cin haƙƙin mata ne wannan ɓata karaman mata ne wannan wato cin zarafin mata ne mu namiji ɗaya a ce shi zai auri mace huɗu ko mace uku haka na an maida mata kamar dabbobi kamar karnuka to kafiri amsar da za a baka shine kai kafiri mahi yawancin kafirai kwartaye ne mazinata ne mahi yawancin kafirai musamman wato kafiran zamani aka same su suna lalata da mata barkatai to yin lalata da mace ɗari shine kulawa da haƙƙin mace shine tsare karaman mace amma auren mace huɗu wannan cin mutuncin mata ne me yasa ake samun kafiri duk inda yake yana da wahala a wannan zamanin ka samu arne ya tasa ya girma har ya kai shekara 30 bai taɓa zina ba yana da wahala to ka je ka yi zina da wannan ka yi zina da waccan kamar waccan cikin shege ka tare ka barta da fama da ciki ka ƙara ma waccan shine yafi zama alkhairi wannan shine kulawa da haƙƙin mata shine tausaya ma mata shine wato ƙwato ma mata karama su amma aure na shari'a wanda zai tsare su cikin mutunci da dauki ɗawainiyar su in sun haihu ɗan ma a dauki ɗawainiyar shi shine cin mutuncin mata shine can yi ma mata haƙƙi to in haka nan ne wato mata musulmai dai masu hankali sun jima da gano cewa lalle karamar mace da mutuncin mace da tsare mata darajarta yana nan ƙarƙashin hukunce-hukuncen musulunci ba tunanen arna ba kafirai saboda haka kenan abinda kafirai suke kana iya samun kafirai da suke kyamar auren mata da yawa ya ka samu kafiri ya auri mace guda ɗaya tal amma yana da abu kiyar dadaro abu kiyar zina abu kiyar lalata yana da guda ɗari wallahi tallahi wata daga cikin wato wata mace ce daga cikin matan shugabannin ƙasar Amerika shugabannin suka gabata take cewa ita mijinta ita kaɗai ce ya aura amma yana da abikiya wanda yake zina da ita 200 tace abikiyar zina shi 200 tace amma ita kaɗai ce yake aure da ita akwai wani babban mutum wanda shahararre ne a Faransa wanda ana ce mashi wato George Kalamsuwa ake ce mashi George Kalamsuwa wannan kafirin yana cikin ƙwararrun 'yan siyasa na Faransa an san shi yana cikin gogaggi wanda ba Faransa ba da sheke shi ɗan Faransa ne a cikin duniya gaba ɗaya turawa suna jinjina mai saboda gogewar shi da masaniyar shi a wajen siyasa to wannan kafin matar shi guda matar da yake aure ba America ce amma yana da abikiyar zina guda 800 wanda yake zanda ita matan da yake zanda su mace 800 yake zanda ita wannan abokan shi na lalata amma macen shi ta aure mace daya ce tal wannan kafirin sai da ya haihu da na banza dan shege da 40 gare shi a cikin rayuwar shi da 40 wanda wannan ɗiyan shi ne na zina na lalata wanda yake ba ɗiyan macen shi ba wanda ya aura wannan kafirin da na kawo maka zancen shi shi wannan kalan su wake wato akwai ranar da ya tabbatar da matar shi tana zina da wani namiji wannan bai America da ya aure da ya ji haushi ya ji bakin ciki ya ji takaici sai da ya bari dare yayi dare tsakar dare ya dauko ta ya kai ta can bisa titi babban titi inda motoci ke wucewa ya wurga ta nan wurin ya tullafa yace ta kai ta bashi to kai yanzu wato wannan tunanin na kafare kafare sun rena mu ne wallahi tallahi kafare sun rena musulunci sun maida mu sokaye da yan burwan wasan su amma in ba dan haka ba bai yiwuwa ku kuna cikin jaraba da bala'i da tashin hankali ku zo ku ce ku ne za ku karantar da mu wai rayuwa daidai wai musulunci wasu hukunta hukunta akwai zalunci akwai cuta ciki akwai azzalimi duniya irin kafiri wallahi tallahi ba taba azzalimin irin kafiri in dai aka ce ma ai babu ma inna shirka la zulmun abu da inda aka ce wal kafiruna hum zalimun Allah da kanshi yace kafirai su ne azzalimai ai da an ce wanga mutumin kafiri ne kuka ka tabbata tsammanin adalci ko kasan azzalimi ko da a ce shi ke ci da duniyar nan yana tausaya ma duniyar nan kyauta yake ci da kowa azzalimi ne saboda babban haƙƙi yake badawa shine haƙƙin Allah to wanda yake bada haƙƙin da yake kowane haƙƙi girma dan ya bada karamin haƙƙi kokari shi sa Allah in ya hukunci haka abin yake wal kafiruna hum zalimun kaga wato kafiri yana jin haushin matar shi ta yi zina amma shi yana zina da mace 800 kuma yana da dan shege guda 40 amma wai yanzu bakin ciki yake ji macen shi dan me za ta tafi ya ta yi zina to in ya zama na tunanin kafirai haka yake kenan wato renin hankali ma ne har su taso su su ce mamu wai auren mata da yawa auren mace wanda musulmi in ya auri mace daya ko biyu to ba zai yi zina ba tsawon rayuwar shi kwata-kwata ba zai yi zina ba wani musulmin ma mace ɗaya gare shi amma wato ya tsare dokokin Allah bai zina to ya yi daidai da kafiri haka rayuwar mu ba iri ɗaya bace da tasu saboda haka bai yi wa mu mu ɗora haɗa kanmu da su abinda ya burge su shi ke burge mu abinda ke daidai da su ba shi ba zai daidai da mu dan haka kenan wannan shubha dai ce ta renin hankali amma bai ma dace ba a tunkaro musulmi a dora gaya mai wai akwai taushe haƙƙin mata akwai cin haƙƙin mata an bata karamar su an ci mutuncin su wato wannan sai jahilin musulmi kadai zai gamsuwa da haka bai ta girgiza kai yana cewa kware ka amma da ya tsaya ya yi tunani da kwakwalwar shi ko bai san Qur'ani ba bai san hadisi ba ya san wannan shiririta ne renin wayo ne kawai saboda kafirai ga halin da suke ciki na zinace-zinace kasashen kafirai yanda ake zub da cikin shehi kasashen kafirai yanda ake samun ɗiyan banza wanda ba su san iyayensu ba duk su ke tara fitintunu cikin kasashe saboda haka tsarin musulunci shine tsari mai kyau ba tsarin kafirci ba hujja ta gaba daga cikin hujjojin da kafirai suka bada na sukar wannan sun ce cikin haka akwai karya tattalin arziki wannan kuma ƙarya ce ƙarya tsiya ce zuke ta mallace domin saboda karya tattalin arziki yana nan cikin wato kaɗanci duk jama'ar da take da yawa to an yi samun tattalin arziki in dai suna da yawa kuma suna ba da tarbiyya mai kyau ga 'ya'yansu suna kula da 'ya'yansu to tabbas waɗannan 'ya'yan dalilin su ne Allah ta'ala zai buɗe wasu ƙohohi na arziki cikinsu ana iya samun mai ilimi guda wanda zai yi tunani tunanin nan nashi na ilimi zai yi dalilin samun abincin mutum 10,000 shi kadai kamar yadda nan cikin Nijar ne aka samu wani mai ilimi ai wanda yayi tunani energy sulai wannan wanda ake amfani da shi to idan ya zama musulmi ba su haihu ƴaƴa da yawa wato ga ishe mu babban misali kasar Japan da kasar China ga su nan wuri ƴaƴansu sun yi kowa yawa a duniya amma yanzu duk giyar da kafiri ya kwankwada ko tulu goma ya sha na giya ba zai taba tunanin ya kai ma China hari ba ko ya je yaƙi da mutanen China kafiri ba zai taba wannan tunanin ba me yasa yake ɗarin ya ce yaƙi China saboda suna da yawa sannan kuma wato suna cikin na gaba-gaba a wajen tattalin arziki suna cikin na gaba-gaba a wajen bunƙasa tattalin arziki yawan su bai sa suka wato suka mutu ba saboda talauci da wulakancin duniya sannan wato abu na gaba kafirai sun buga hujjar cewa yawan auren mata da yawa yana zama sanadiyar samun ƴaƴa da yawa samun ƴaƴa da yawa kuma yana zama sanadiyar durƙushewar ƙasa ya zama na wato ta samu zaman kashe wando da rashin aikin yi to kaga wannan musulmi bai ma tsaya ɓata lokacin sauraron wannan shiriri kai domin saboda mu a musulunci annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni a yi aure ya ce saboda a yi ta haihuwa a samu ƴaƴa da yawa tazawwajul wadudal waluda fa inni mukatirun bikum al-umam sai ya ga dalilin da yasa yake son al'umma shi ta yi ta aure saboda su yi ta haihuwa abu na gaba haihuwa alkhairi ce haihuwa ni'ima ce ga musulmi musulmi bai taɓa tunanin cewa haihuwa ta zama mai bala'i sai in kafiri amma musulmi in dai yana haihuwa kuma yana tashi tsaye wajen kulawa da nauyin da Allah ya dora mai to haihuwa alkhairi ce gare shi har kullum sannan samun ƴaƴan nan da yawa samun ƴaƴan nan da yawa cikin su ne za a samu jibga-jibgan masu ilimi cikin su za a samu manya-manyan masana cikin su za a samu manya-manyan sojoji kai cikin su wata rana sai a samu wanda zai hudo Niger daga cikin matsalar da take ciki amma yanzu mana kullun ƴan kadan ne mu kuma ƴan kadan kin ana jefa musu tunani gurbatacce sai zama na kullum mun dawoma waje guda haihuwa a cikin Qur'ani Allah ya zargi kafirai tun lokacin jahiliya wanda suke da tunanin su rage haihuwa ko kuma su kashe ƴaƴansu saboda gudun talauci to irin shine shi ma yanzu wannan fikirai ta dawo ana ganin cewa wato haihuwa da yawa tana janyo talauci tana wai har ma wasu kafirai sun yi tunanin cewa abincin da ke cikin ƙasa kaɗan ne arzikin da Allah ya sa cikin duniya dan kaɗan ne in mutane suka ci gaba da haihuwa ba kyakkyarci zuwa gaba zai ma mutane kunci wajajen da suke da ingancin dan adam ya zauna ya rayu dan kaɗan ne in mutane suka ci gaba da haihuwa ba kyakkyarci wajajen za su yi kunci za a kai lokacin da kwata-kwata yanzu duniya an rasa wajen zama an rasa abincin ci wannan ƙaryar banza ce mu musulmi mun riga mun san da cewa inna allaha huwar razzaqu dhul quwwatil matin Allah shine mai arzutawa shine mai ƙarfi mu musulmi mun riga mun san cewa ma min dabbatin illa ala allahi rizquha babu wata dabba da take taka bisa ban kasa ba ce arzikinta yana ga hannun Allah shi yake ciyar da ita ba kai bane ba tunaninka bane ko wayenka ko dabara yake kawo ma arziki inda a ce da wayo ko da tunani ko da dabara ake samun arziki da duk wanda yake babban malami masani bai kamata bai rashi bai kamata bai talauci amma yanzu yaya ake a samu katon malami hamshaki masani mai ilimi mai hikima wanda ya karanci da ya karanci yau amma sai ka same shi yana fama da talauci ya ake samun wato katon jahili kwanko kwano kwatar ne din ma din bai san komai ba amma ka same shi da tunin arziki Allah ya ɗauki arziki ya tula mashi gashi jahili gashi baro gasu wawa kuma babu yanda za ka yi da shi kuma shi yake da kuɗi kenan walau kanatil arzaqu ta'tika bil hija halakna idan min jahlihin al baha'im wani bawan Allah ya ce inda a ce arziki yana zo ma ne saboda tunaninka da wayanka kenan da dabbobi sun halaka saboda jahilai ba su da ilimi ba su da amma wannan wacce irin taɓarɓarewa ce wanda dabba tantabara da akuya da tunkiya ba su taɓa tunanin za su mutu ba in su cika ci gaba da haihuwa kuma kullum haihuwa su suke hankalin su kwanci amma ya ɗan adam shi ya kawo tunanin cewa Allah zai hana ya abinci ya kai kuma ƙarya ce tsarin duniya tun da aka halicci duniya ƙaruwa ake Allah ya ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahid ya ku mutane ku ji tsoron ubangijinku wanda ya halice ku daga rai daya kenan asalin duniya rai guda daya ce sai Allah wabatha minhuma wato zaw min nafsin wahidati wa khalaqa minha zawjaha sai ya halitta ma wannan ran matarta wabatha minhuma to daga wannan rayukan guda biyu ran annabi adam da ran matar shahwa basa minhuma rijalan kaseeran wa nisaa Allah ya watsa mazaje da yawa da mata yi da yawa daga gare su kenan tunda Allah ya halicci duniya da annabi Adam ne da Hawwa sai suka yi ta karuwa suka yi ta karuwa suka yi ta karuwa kuma basu taba tunanin in sun yawa ba za su rasa yanda za su basu taba tunanin tunda ake duniya ba a taba samun wannan tunanin ba in ba waɗannan ɗan zamun nan ba na baya baya wanda tunda Allah ya halicci duniya ake haihuwa ana karuwa sama bata taba ruwa ba ta hana masu arziki ƙasa bata taba ruwa ba ta kifitar da tsirrai wanda za su ci na abincin da za su ci bal kullum ma ana ci gaba wajen samun ɗan adam kuma tunane-tunane na hanyoyin bullowa arziki yana karuwa haka Allah ya tsara halittar shi dan haka kenan wannan tunanin ƙarya ne na cewa yawan jama'a ko yawan haihuwa yana kawo matsala yana kawo wato talauci wannan ƙarya ne da lokacin jahiliya ana kashe iya saboda gudun talauci sai Allah ya saukar da ayoyi yace wala taqtulu auladakum khashyata imlaq wala taqtulu auladakum min imlaq abinda ke sa mutun ya kashe ayyan shi lokacin jahiliya shine dai cikin biyun ko dai tsoran talauci ko kuma wato gudun talauci to me bambancin su tsoran talauci gudun talauci shi tsoran talauci shine yanzu kai talaka ne tul kana fama da talauci kai da kanka ma kana wata fadi ka tashi wajen ciyar da kanka to kaga wannan kenan kana talaka kana jin tsoran idan ka hidiya da yawa ka kasa ciyar da su sai Allah ya ce wa la taqtulu auladakum min imla kar ku kashe ƴaƴanku domin talauci yanzu in mutum yana talaka in ya samu ƴaƴa yana jin tsoran talauci matsalai tahi yawa akan shi koko tahi yawa akan ƴaƴan shi to yahi tunanin kanshi domin shine mai ciyarwa shine mai dokar dawainiya sai Allah ya fara da shi sai ya ce nahnu narzuqukum mu ne zamu arzuta ku masu tsoran talauci mu zamu arzuta ku wa iyyahum da su ƴaƴan naku wanda kuke jibu tsoran talauci to tana yiwa kai ba talaka bane kana da wadata amma abinda kake tsoro ƴaƴanka nan gaba su hada cikin talauci to bisa kan irin wannan tunanin ne Allah ya ce wala taqtulu auladakum khashyata imlaq kar ku kashe ƴaƴanku domin jin tsoran talauci to in mutum yana jin tsoran talauci amma talaucin bai zo ba gawa matsalar ta hijirma ga ƴaƴa ba gare shi ba domin shi cikin wadata yake to sai Allah ya fara da su sai ya ce nahnu narzuquhum wa iyyakum mu ne zamu arzuta su mu ciyar da su wanda kuke shi mu tsoran talauci har da ku kuma mu muke arzuta ku dan haka kenan aya alqur'ani aya guda ta faɗi cewa wato daukan mataki na hana haihuwa da kashe ƴaƴa da dokar da shan ƙwayoyi yanda mata yanzu sun zama ƴan ƙwaya an baɗa ƙwayoyi suke ta yi wajen kasa haihu sai ga mace wai da hankalinta da ƙarfinta da tunaninta wai ana ta ba ta ƙwayoyi akwai ƙwayoyin da matan wajen awo ake ba su a ce ku shani kan ma su zo gida balle ka ɗan izala su ana matan shi su sa saboda su ne masu wayo masu fahimta ko da ka tun can za a cewa shanye ya a ba ta kawai ta sa ruwa tsakanka to wallahi tallahi ana ta ɗaukan matakai a duniya ne gaba ɗaya ba wai Nijar ba tsari ne na duniya gaba ɗaya ana son dole kowa kuma wannan tsari ba inda bai shiga ba duniya har Saudiya wannan tsarin ya shiga duk inda kake tunanin musulmi da kafirai suke akwai tsarin hana haihuwa kai wasu ƙasashe har sun riga ma sun ba da lasisin cewa duk macen da ta zo likita duk namijin da ya zo likita neman magani ko da na ciwon kai ne to cikin maganin nakan haɗa mai da ƙwayoyi na hana haihuwa wannan haka abin yake a ƙasa abin nan ƙasar wannan ƙasar ta Hind me ake ce mata wato ƙasar India a India an riga an sa hannu ya zama cikin tsarin ƙasa cewa an yarda duk wanda ya je likita saboda wani ciwo to cikin ƙwayoyin da za a bashi ƙwayoyin da za su kashe mai sanadaran haihuwa namiji ne ko mace saboda yaki ake da haihuwa yanzu to zarrahe lokaci yayi zarrahe da wata aya guda a cikin suratul an'am wanda Allah ta'ala yace qad khasira alladhina qatalu awladahum safahan bighairi ilmi wa harramu ma razaqahumullah iftira'an alayhi qad dallu wa ma kanu muhtadin Allah ta'ala yace haqiqa wa'anda suka kashe ƴaƴansu sun yi asara alladhina qatalu awladahum wanda suka kashe ƴaƴansu safahan danwanka bighairi ilmin ba tare da wal ilmi ba wa harramu ma razaqahumullah kuma suka haramta ma kansu abinda Allah ya arzuta su iftira'an alayka wa dan kankar kariya ga Allah sai Allah ya ce kad zallu haqiqa sun bace fa ma kanu mutaqin basu zama shiryayyu ba wannan ayat ta gayi aibi guda bakwai ga wanda yake daukan mataki na zai kashe dan shi ga wanda yake shan maganin hana haihuwa kun san yanzu mutane sun lalace sai ga mutum wai shi ya riga ya tsara makarshen rayuwa saboda wayayye ne dan bariki ne ya san duniya matar shi guda dan shi biyu warabi'uhum kalbuhu na hudun kuma shine kare gije ke daga can bayan gida da shine cikon na hudun sai ka shi wannan ya ishe shi to asarar da kai da aibin da kake fama da shi guda bakwai Allah ya zana cikin wannan aya na farko shine al-khasar kada khasiral ladina qatalu awladan matsala ta farko shine sun yi asara duk wanda yake kashe ƴaƴan shi duk wanda yake hambata kwayoyi wai dan kai ya haihu duk wanda ke juye mahaifanta wai dan katta haihu duk wanda take shan abin da ke kashe sanadaran haihuwa wannan ta yi asara aya qur'ani ta ce ita yar asara ce ta yi asara abu na farko da kai abu na biyu kada khasiral ladina qatalu awladan safahan wannan ta zama wawanya in namijin ne ya zama wawa abinda yayi sunan shi wauta in wato wani yana ganin ilimi ne bincike ne ai masu ilimi suka kai zamani to sai Allah ya ce ba ilimi bane wauta ne safahan sannan in kana ganin ilimi ne sai Allah ya ce bi ghairi ilmin wannan jahilci ne ba ilimi bane domin shi Allah shi yake da masaniya akan komai bi ghairi ilmin kaga akwai uku kenan aka zana na matsala ko sai Allah ya ce wa harramu ma razaqahumullah kuma suka haramta ma kansu abinda Allah ya arzuta su arziki haihuwa arziki ne wallahi tallahi haihuwa arziki ne ba wanda zai gane haka sai wanda ya rasa duk wanda Allah ya jarraba shi da wancan haihuwa za ka ga ya tashi tsaye ba ya duka ba ya malan turare turare shi ka shaki wato wane ne shaye shaye ka sha wannan kwaya sha wannan magani wajen nema to ke da Allah ya baki baki yi mai Allah rawa ba baki yi mai Allah wayo ba ba wani abu kika kawai kyauta ba sidi ba sadada Allah ya arzuta ki da kuma ki dawo kina daukan makamman yaki da wannan haihuwar haka sai Allah ta'ala yace wato bi ghairi ilmin yace sun haramta arzikin Allah harramu ma razaqahumullah abu na biyar sai Allah ya ce iftira'an alai kirkira ƙarya ne gare shi duk abin da za a gai na samar da ƙaya matsalar da za a gai wannan kirkira ƙarya yanzu wanda suka ce in aka ci gaba da haihuwa zuwa gaba abinci zai yi kaɗan duniya za ta yi kunci wannan ba kirkira ƙarya ga Allah ba daga lahira aka masa telefon aka faɗa masa cewa haka zai faru ta kawai kirkira ƙarya ne ga Allah iftira'an alai abin na shidda Allah ta'ala ce kadudan hakika sun bace in kana tunanin wannan wato wani wayewa ne wani sanin duniya sai Allah ya sa mai suna bata bata tuke aikata haka sai Allah ya ce wa ma kanu muhtadin kuma ba su zama shiryayyu ba abinda suke akan shi ba shirya bane saboda haka hujja cewa auren mata da yawa yana sa a haihu ƴaƴa da yawa ba abinda ake nema kenan abin neman ne dama kenan saboda haka ma ne aka halatta na haka wannan ba hujja bace wanda kafiri zai soki musulunci akai abinda na faɗi daidai Allah ta'ala ya amfane mu da shi baki daya gurakurai kuma Allah ta'ala ya gafarta mu su gaba daya abinda na mance shine bangaren mata masu kamar kishiya nan ma na so in dan yi tsokaci akan shi amma tun da dai lokaci yayi kenan zan tsaida haka nan subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan konsolari karakter kecil Madam Sulaiman, Madam Sulaiman yang akan terjemput.